waɗanda suka gaskata annabawansa suka ba da saƙo suka gaskata da abin da aka zo musu da shi. To Allah maɗaukakin sarki daga cikin abubuwan da ya bayyana a kansu shi ne idan an tunatar da su ayoyin Allah maɗaukakin sarki suna faɗuwa suna masu sujjada suna masu tasbihi da godiya ga mahaliccinsu Allah maɗaukakin sarki kuma ba sa girman kai. To Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da bayanin siffofinsu yake cewa tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Cewa junubuhum barnan jikinsu ma'ana suna nisanta da daga makwantansu. Wannan abin nufi ne da cewa suna wato barin bacci su sauka a kan shimfiɗinsu su tashi su yi wato asalin salloli su shagaltu da kusanta da Allah maɗaukakin sarki. Don haka ɓarin jikinsu yana nisanta daga shimfiɗinsu suna masu kiran Allah mahaliccinsu khaufan ai khaufan min azabihi suna masu tsoron azabar Allah maɗaukakin sarki wa tama'an ai fi rahmatihi suna masu kwaɗayi rahamarsa kuma. Don haka waɗannan sun tattara tsakanin waɗannan abubuwa guda biyu shine al-khawfu wa raja al-khawfu wa raja kuma bawa bai cika imaninsa bai gama cika har sai ya tattara waɗannan abubuwan guda biyu ya zama huwa ya khafu min azabillah wa yarju rahmatallah. Wannan shine al-khawfu wa raja amma yanda Ibn al-Qayyim yake cewa huma janaha tayri sune kaman fukafukin su idan babu daya ba yanda za a yi tsuntsu ya tashi da fukafuki daya. To yace haka suke dangane da tauhidin bawa kaman yanda fukafukin tsuntsu yake guda biyu in aka ce an cira daya to zai wahala ya tashi koda zai tashi a wahale. Saboda haka waɗannan bayi na Allah maɗaukakin sarki sun tattara waɗannan siffofin guda biyu sai ya ce wa mimma razaqnahum yunfiquna kuma lallai su masu ciyarwa ne daga abin da muka azurta su da shi ma'ana suna ciyarwa domin neman yardar Allah maɗaukakin sarki. Allah ya ce fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya'maluna babu wata rai babu wani da ya san menene abin da Allah maɗaukakin sarki ya musu tanadi ya koye musu na daga wato sanyin idanuwa abubuwan da za su gani idanunsu ya ji daɗi zuciyarsu ta kwanta ma'ana ranar da za su sadu da Allah maɗaukakin sarki shine jaza'an bima kanu ya'malun wannan sakamakon abin da suke aikatawa ne Allah maɗaukakin sarki shi ma ya koye musu wani abu musamman ga yin sallah cikin dare. Sallah cikin dare bawa ɓoye sai yake shi yasa Allah yake ɓoye sakamakon da zai masa shi yasa kuma ta zama tana daga cikin ayyuka waɗanda suka fi fifiko. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce afdalus salati ba'da al-faridati salatu rajuli salatu al-layl ita ce sallah ta dare ita ce sallar da tafi kowacce kuma musamman ma idan mutum ya yi a gidansa domin ya ɓoye wannan shi yasa Allah ya ce to sakamakonsu babu wanda ya san abin da ya musu tanadi na wato rahama a cikin gidan aljanna.
أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها يكفرون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون
Allah madaukakin sarki yace afaman kana mu'minan kaman kana fasika. Allah madaukakin sarki yana bamu labari akan adalcin sa, kuma Allah madaukakin sarki bai daidaita na kwarai da wanda ba na kwarai ba. Allah yace kul hal ya kul la hal yastawil khabithu was tayyibu walau a'jabaka kathratu kul la yastawil khabithu was tayyibu walau a'jabaka kathratul khabith, ma'ana ba sa zama daya. قل هل يستوي وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء الذين آمنوا وعملوا الصالحات والمسيء لا يستويان باسا تبا زما دي دي وفي الله يتي شن مؤمني ينا زما دي دي دوان دي كفاسكي تو باسا زما دي باسا زما دي كو أنا دنيا كو أرايواتا لاهرة domin shi mumini ya kasance mai ba da gaskiya ne mai bin manzanni, wancan kuma mai ƙaryata manzanni ne da kuma aikata saban Allah madaukakin sarki, don haka ba sa taba zama ɗaya. Kuma akwai ayoyi irin waɗannan da yawa. Allah madaukakin sarki yace am naj'alul ladina amanu wa amilu salihati kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar, ai Allah bai hada su su zama ɗaya da fasikai da waɗanda suke muminai na kwarai masu biyayya ba sa zama ɗaya. Haka nan Allah madaukakin sarki yace am hasiban ladina jitarahu sayyi'at an naj'alahum kal ladina amanu wa amilu salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum, rayuwarsu da mutuwarsu ba ta zama ɗaya. Duk wanda yayi aiki na kwarai to shine zai zama tare da mutanen kwarai, wanda bai aiki na kwarai kuma bai tare da mutanen kwarai. Allah ya ce la yastawun, ba sa zama daya, ma'ana a wajen Allah ranar tashin alkiyama ba daya suke ba. Sai Allah ya ce ammal ladina amanu wa amilu salihat, sai Allah yake bayyana rashin zama dayansu, ya ce amma dai su waɗanda suka ba da gaskiya suka yi aiki wanda yake na kwarai, waɗannan falahum jannatun ma'awa, aljanna wacce take ita ce matattara, inda za a ba su makwanci da matsugunai, ita ce za ta zama makomarsu nuzulan, ma'ana wajen tsugunansu bi ma kanu ya'maluna, sakamakon abin da suke aikatawa za a musu karama, za a musu tarba. Nuzul shine farkon abin da ake baiwa bako a lokacin da ya gabato. Idan bako ya zo ko kasan da zuwan bako, ai farko kana tarban shi ne na farko da take fuska, sannan na biyu da bashi ruwan sanyi kila ko, to wannan shine nuzul, shine farkon abin da ake ba bako lokacin da ya sauka. To su wannan shine abin da za a ba su daga farkon saukan su, kamar yanda waɗanda suke ba muminai ba farko abin da za a tarbe su da shi shine wato asalin ruwa wanda yake tafashashe na tsinatul khabal, ruwa wanda yake na wato iwa na yan wuta ko usaratu ahlin nar, abinda yake fita daga cikin yan wuta na kazanta, shi ake tattara shi a basu su sha. Nas'alullah al'afiya. Allah madaukakin sarki ya bayyana haka a cikin suratul waqi'a, wanda suke cewa Allah yace kul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum thumma innakum ayyuha ad-dalluna al-mukaththibun la'akiluna min shajarin min zaqqum famalibuna minha al-butun fasharibuna 'alayhi min al-hamim fasharibuna shurbal hiim hadha nuzuluhum, shine nuzul din, wannan shine abin da za a tarbe su da shi. Hadha nuzuluhum yawmiddin, wannan shine abin da za a musu tarba da shi, shine farko abin da za a basu Allah ya tsare. To amma mu'minai na kwarai ba wannan za a basu ba. Wa amman ladina fasaqu, amma waɗanda suke masu fasikanci masu saba ma Allah masu barin biyayyarsa fa ma'awahumun nar makomarsu ita ce wuta kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha duk lokacin da suka yunkura za su fita daga wutan nan saboda azaba sai a maida su ciki waqila lahum za a dinga kuma gaya musu magana mara dadi za a ce musu zuqu azaban nari alladhi kuntum bihi tukadibuna lallai ku dandana azabar nan wato wacce kuka kasance kuna karyatawa da shi wannan azaba wato ta wuta azabar jahannama Allah ya tsare mu sai Allah madaukakin sarki yace wala nuziqannahum min al'adabil adna duna al'adabil akbari la'allahum yarji'un Allah yace lallai za mu dandana musu daga azaba wacce take wato karama mafi karanci dunan azabi al-akbar wacce bata kai babbar azaba ba an yi sabani akan me ake nufi da azabil adna da kuma azabi al-akbar ko azabul adna wasu suka ce kisan da za a musu a yaki an fita jihadi wasu kuma sun fassara shi da cewa shine azaban kabari domin azaba ce amma bata kai azabar wuta ba azabar wuta ita ce al-azabul akbar da Allah ya ce wala azabul akhirati akbar ko to ita azabar lahira ita ce akbar min azabid dunya azabar dunya ita ce ko dai kashe su da za a yi a wajen jihadi haka nan kuma kani matayensu da ƴaƴansu da sanya su cikin ƙangin bauta da kuma abubuwan da za su rasa a ci ganimar komai nasu wannan azaba ce kuma ce mutum yana gani ga matar shi da ɗansa an kame su to wannan ya ishe shi azaba to Allah yake wala nuziqannahum min al'adabil adna duna al'adabil akbari la'allahum yarji'un Abdullahi dan Abbas yace abin nufi da azabid dunya al-adna shine musibuna duniya da wahalhalu da cututtuka da duk abin da Allah yake jarraba bayi da shi haka nan aka rawaito daga sauran magabata wasu kuma suka ce abin nufi da azabin adna shine wato abin da ake tsayarwa na haddodin Allah ga wanda suka aikata saban Allah duk abin da za a musu haddi da shi huwa dunan azabin akbar ai bai kai azaba ta lahira ba la'allahum yarji'una ma'ana ko za su zamanto masu komewa su ba da gaskiya da Allah madaukakin sarki su yi imani da shi sai Allah ya ce wa man azlamu mimman dhukira bi ayati rabbihi thumma a'raba anha shin wane ne yafi shi zalunci wanda aka tunatar da shi ayoyin mahaliccinsa Allah sannan sai ya ɗauke kansa ya ƙi sauraro ma'ana amsa shine ai la ahada azlama inda Allahi min hada aw la azlama mimman dhakarahu Allahu bi ayati wa bayyanaha wa wadahaha thumma ba'da dhalika tarakaha wa jahada mutumin da an sanar da shi Allah ya sani an tunatar da shi kuma ya zo ya juya baya ya take wannan ayoyi na Allah to lallai babu wanda ya kai wannan zalunci domin zalunci shine ajiye abu inda bai dace ba wannan ko ya ajiye abu inda bai dace ba to Allah yace inna minal mujrimina muntaqimuna ai Allah yace lallai za mu dauki fansa akan wato waɗanda suke aikata haka wato mafi tsananin daukan fansa shine Allah madaukakin sarki zai musu uquba ranan tashin alkiyama uquba wacce take mai tsanani hadithi ya tabbata daga Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu yana cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa abubuwa guda uku duk wanda ya aikata su to wannan yayi jarima ya aikata babban laifi aljarima faqad ajrama alijram ba ana cewa mutum mujrimi ba me ya mujrimi mai laifi to wannan hadithin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa abubuwa guda uku duk wanda ya aikata su shi mujrimi ne ma'ana mai laifi man aqada liwa'an fi ghairi haqqin, duk wanda yayi wani kira, ya ja wata tuta, yayi kira, ma'ana ya kafa wani wata jama'a akan abin da yake ba gaskiya ba, to wannan ajrama, ai akwai ire-iren su, ko mutumin da zai ja wasu jama'a akan rashin gaskiya, to wannan yayi ijra. Au aqqa walidayhi, ko kuma duk mutumin da ya saba ma iyayensa, wannan yayi jarima mai girma. Au masha ma'a zalimin yansuruhu, ko kuma ya dinga tafiya tare da azzalimi yana taimaka masa a cikin zaluncinsa, to duk wanda ya aikata haka lallai faqad ajrama, wannan yayi babbar jarima, yayi babban zalunci. Almuhim aljarima laifin kane suna nan da yawa, suna nan da yawa, saboda haka Allah madaukakin sarki ya ce zai daukansa daga masu yin wannan laifuka, shine Allah ya kama su da laifinsu, kuma Allah madaukakin sarki ya musu azaba. To sai Allah madaukakin sarki ya bada labari ɗayan daga cikin annabawansa, shine annabi Musa alaihi wa ala nabiyina afdalis salatu wat taslim, wato littafin da Allah ya bashi shine at-taura, da kuma wato waɗanda suka yi riko da at-taura din sakamakon da suka samu. Kenan Allah yana mana nuni cewa yanda kuma Allah ya ba annabi Musa at-taura, haka ya bai wa manzo sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ani, kuma wanda suka yi riko da at-taura din nan suka samu daukaka da matsayi da Allah ya ba su, to mu ma idan muka yi riko da al-Qur'ani za mu samu fiye da wannan abun ba, ba ma irin abin da suka samu ba, fiye da shi. Shi yasa har yanzu duk kiran da ake yi shine ayi riko da Al-Qur'ani da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, domin shine kadai hanyar tsiranmu, shine kadai hanyar daukakan mu, shine kadai abin da zai tabbatar ma da musulmi wato mutuncin su, ya tsare musu imanin su. Amma duk lokacin da aka ce sun bar waɗannan abubuwa guda biyu, to lallai sun yi babban asara, kuma wannan kaman jajintawa ne ga manzo sallallahu alaihi wasallam Allah yake masa, ana wannan sun karyata al-Qur'ani, to akwai wanda suka ba da gaskiya da shi, kaman yanda akwai wanda suka karyata at-taura wasu kuma suka ba da gaskiya da ita. Na'am.
Wa laqad atayna Musa al-kitaba fala takun fi miryatin min liqa'i وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
Allah madaukakin sarki ya ce wala qad ataina musal kitaba, lallai hakika mun baiwa wato bawa mu Musa littafi shine at-taura, sai daga cikin littafin da Allah ya saukar. Sai Allah ya kira ga annabin sa cewa fala takun fi milyatin min liqa'ihi, kada ka kasance cikin masu kokonto na saduwa da shi. Liqa'i madha? Saduwa da wa? Da annabi Musa ko da mene? Fala takun fi milyatin min liqa'ihi, wasu suka ce kada ka kasance cikin kokonto wato na saduwa da annabi Musa, cewa kai din nan zaka sadu da annabi Musa, shine saduwa da shi da yayi daren Isra'i, gane ko? Wasu suka ce a'a, ba haka aka ake nufi ba. Abinda ake nufi shine haka mun ba annabi Musa littafi at-taura, aka ƙaryata shi, aka cuta masa, to kai ma kada ka zamanto cikin kokonto cewa yanda aka ƙaryata shi aka cuta masa, kai ma za a ƙaryata ka a cuta maka. Shine fa la takun fi milyatin min liqa'ima waqa ali Musa, abinda ya samu annabi Musa kada ka yi kokonton cewa ba zai same ka ba, gane ko? Dan haka abinda ya samu na wannan kai ma zai same ka. Wasu suka ce a'a, wannan magana ta shiga tsakani ne tunda aka yi maganar mala'ikan mutuwa, qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum, dan haka fa la takun fi milyatin min liqa'ihi, kada kai shiga cikin kokonton cewa ba za ka sadu da mala'ikan mutuwa ba. Dan haka wannan zancen ya auko ne a haka. Wasu kuma suka ce a'a, lallai ma'ana mun baiwa annabi Musa kwatankwacin abin da muka baka na littafi, kuma muka saukar masa wahayi kwatankwacin abin da muka saukar maka, dan haka kada ka kasance cikin kokonto cewa kai ma za ka samu daidai da irin abin da aka bashi na wahayi, da ma abin da ya fi haka. Almuhim, wannan yana ɗaukan dukkanin waɗannan ma'anoni, duk ma'anar da aka bayar yana iya ɗauka. Ma'ana ta farko ta cewa kada ya yi kokonton saduwa da annabi Musa cewa zai sadu da shi a cikin wannan rayuwa. Kata da ya rawaito cewa daren Isra'i ake nufi, sannan aka rawaito daga Abdullahi dan Abbas cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce uritu lailata uzriya bi Musa ibn Imran, daren da aka yi Isra'i da ni na ga annabi Musa dan Imran, rajula na gan shi mutum ne namiji, ma'ana mai cikan halitta Adam, mutum wanda yake da wato duhu a cikin fatarsa, walan mutum mai tsayi kuma, ja'adan gashin shi ba shimfiɗaɗɗe ba, ka annahu min rijali shanu'a, kaman shi kaman mutanen garin shanu'a, wasu mutane ne a yankin wato ƙasar Sham. Yace wa ra'aitu Isa, naga kuma annabi Isa rajulan marbu'al khalqi, mutum mai cikan halitta shi ma, in an ce marbu'al khalqi mai cikan halitta, ila al-humrati wal bayad, wato shi launin fatansa ba irin na annabi Musa ba, annabi Musa yana da dan duhu a cikin fatarsa, fari ne amma kuma fari wanda yake cuɗanye da duhu-duhu, ce annabi Isa kuma fari ne wanda yake cuɗanye da jaje-jaje farinsa, saftar ra'asi shi kuma gashin shi ma'ana a kwance yake, ba irin gashin a annabi Musa ba. Yace wa ra'aitu malikan khazinin nar, naga kuma malik wanda yake shine wato mai kulawa da wuta wa dajjal, naga kuma dujjal, fi ayatin arahun Allahu iyyahu, daga cikin ayoyin da Allah madaukakin sarki ya nuna mu. Dan haka fala takun fi milyatin min liqa'ihi, ai annahu qad ra'a Musa, ya ga annabi Musa, wa laqiya Musa lailata usriyati, kaga kenan wannan ruwaya tana nuna cewa ma'ana fala takun fi milyatin min liqa'ihi, ai fala takun fi shakkin min liqa'i Musa, cewa Allah yace zaka ga annabi Musa kuma ka gan shi. Allah yace wa ja'alnahu, sai muka sanya wato shi wannan littafi kenan ko, ba Musa ba, dan haka bamir din ba yana komawa kan Musa ba yana komawa kan littafin da aka bayar waja'annahu ay waja'anna alkitab alladhi atainahu Musa wannan littafin da muka bai wa annabi Musa sai muka sanya shi ya zamanto hudan shari'a ne li bani Isra'il ga banu Isra'ila kenan shari'ar annabi Musa ta banu Isra'ila ne kadai wannan shine waja'annahu hudan li bani Isra'il ba a ce lil alamin ba tabanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama risalar sa sakon sa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin haka nan ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an arabiyyuhum wa ajamiyyuhum ko aswaduhum wa abyaduhum jinnahum wa insahum haka shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an aiko shi ne ga kowa da kowa tsabanin banu Isra'il da annabi Musa an aiko shi ne kadai ga banu Isra'il gane su kawai aka aiko shi shi su kadai shi yasa lokacin da annabi Isa ya zo kuma ya zama dole ne su ba annabi Isa domin yanzu annabi Isa ya zo saboda haka wani bangare na shari'ar annabi Musa babu shi yace wa li uhilla lakum ba'd alladhi hunima alaykum وجئتكم بآية من ربكم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مازال صلى الله عليه وسلم كما بعتي هو نبي للعرب هو نبي جميع الناس يجي وكان النبي يبعث إلى أمتي وبعثت إلى الناس عامة أنا ترى النبي زواج وسمتاني نيكما أن ترى نزواج تلك الأمة فالنبي صلى الله عليه وسلم هو رسول جميع الناس شي منزوني ندكا نمتاني ساكا إتا التوراة إنن بات دا هجة أكمو أنسن ياتا هدى لبني إسرائيل سأل الله يشي وجعلنا منهم أئمة دا جشن بنو إسرائيل إن الله يشي سيمك سنيا وسو دا جشن سوسك زما من يمن جاغوروني الأئمة جاغوروني أشجن الدين suka zama shugabanni na addini wanda ya haduna bi amrina suna shiryuwa da al'amarinmu shine abinda muka saukar musu na attaura da suka bada gaskiya da shi da haka sai suka samu daukaka da ai sun kaskanta lokacin fir'auna ko har fir'auna yana cewa inna ha'ula'i la shirzimatun qalilun wannan wasu yan tsirarin mutane ne da ba su da yawa yana ganin su ba komai bane to Allah ya zo ya daukaka su yasa lokacin da suke saba ma annabi Musa ya tunatar da su da wannan ni'imomin cikin suratul ma'ida Allah yake bada labari yake wa idqala Musa liqaumihi ya qaumi kuru ni'matallahi alaykum ij'ala fikum anbiya waj'alakum mulukan wa ataakum ma lam yu'ti ahadan min al'alamin kutuna fa Allah ya sanya ku annabawa sannan ya ba ku mulki Allah yace faqad ataina ala ibrahim alkitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima an ba su mulki mai girma shine mulkin annabi Sulaiman da annabi Dawud babu wani mulki da ya kai wannan mulki a cikin duk sarakuna da aka yi kuma har duniya ta tashi ba za a samu sarakuna irin waɗannan ba ma'ana dai ana maganar mulki ne na sarauta babu irin mulkin annabi Sulaiman da annabi Dawud domin ya roƙi Allah ya bashi mulkin da babu wani wanda zai mulki irin nasa ce rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di mulki ne da ya kai iyaka mulki kuma kisoshin shi sun gabata cikin suratul naml da sauran surorin da suka wuce haka Allah ya ce muka sanya su shugabanni bi amrina masu shugabanci cikin al'amarinmu shine wannan tafarki na addinin Allah da kadai ta Allah da haka an samu shugabanni a cikin su mutane na kwarai waɗanda suke shiriwa akan gaskiya da al'amarin Allah suna kira zuwa ga kyakkyawa suna hani akan mummuna to haka farkon al'amarin su ya kasance daga baya sai suka gurbace suka zamanto la yatana hauna an munkarin fa'alu ba sa hani akan mummuna sannan kuma ya'kuluna amwalan nasi bil batil yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalilan yaqtuluna al anbiya ba abinda bazu aikata ba suna kashe annabawan Allah, suna jirkita littafin Allah, su fata abin da yake cikin shari'ar Allah, su goge, su canja, suna ganin an yi barna ba za su hana ba, saboda haka sai suka lalace. Amma lokacin da Allah ya ba su shugabanci, lamma sabaru, lokacin da suka yi haƙuri. Don haƙuri ba abin da baya samarwa, haƙuri ba abin da baya gadarwa, an gane ko? Ba ana ta ba ma ana ta ba ma a cikin wannan jihar ta Plateau da kuke gani ba, ana cewa musulmi bai mulki ba, in aka yi haƙuri za a kai musulmi sai abin da ya fi mulki ma. Abin da ya fi mulki ma zai yi, ba mulki ba kaɗai, ana tunanin mulki ne, abin da ya fi mulki zai yi. Ko? Lakin bisabr, da haƙuri, da kuma biyayya ga Allah, da riƙo da shari'ar Allah. Ai banu Isra'ila na ganin sun fi al'ummar musulmin garin nan samun kansu cikin hali na kaskanci. Tunda za a zo ana bi gida-gida, ana da asalin sunayensu, an san yawansu da komai, don haka ba a zo a ga ƙaruwarsu. Ana haifar da namiji za a kashe shi a yanka shi, yuzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum, kuma duk wani aiki da ake na wahala su suke. To amma da suka yi haƙuri a wannan, annabi Musa ya ce isbiru, ku yi haƙuri, innal aqibata lil muttaqin. Da sun kasa juriya suka ce udina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana qala asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kayfa ta'malun. Sai dai kar Allah ya sa idan kuma al'ummar musulmi suka samu ɗaukaka su yi irin na banu Isra'ila. Ko? Banu Isra'ila da suka samu ɗaukaka sai giyar mulki ta ja su, sai suka koma saba ma Allah, suka koma suka yi taɓarna a doron ƙasa da suka samu mulki, sai Allah ya sake ƙwace mulkin, Allah ya sake raba su da mulkin, ya sake jefa musu ƙasƙanci. Amma lokacin da suka bi Allah suka yi haƙuri, suka gaskata zancen Allah, suka yi riƙo da shari'ar Allah, sun samu ɗaukaka. Kuma duk inda mai imani yake mumini mai kaɗaita Allah, in ya yi riƙo da wannan sai ya samu ɗaukaka. Yau ƙasƙancin da yake kan al'ummar musulmi a duniya a ko'ina duk sakamakon wannan abubuwan ne, sakamakon rashin riƙo da shari'ar Allah ne, sakamakon saɓa ma Allah ne. Duk wani saƙo da ka sani ana yi ƙasashen kafirai, ana yi ƙasashen musulmi. Ko? Duk ƙoƙari yanzu na ƙasashen musulmi shine ya za a yi a farfaɗo musu da mulkin demokradiyya, ba shari'ar Allah ba. Ko? Ƙasashen musulmai duk abin da suke yunƙurin yi kenan. A Misira ne ka ce ana cin ƙoƙarin yin zaɓe, zaɓe za a yi na demokradiyya, za a kawo mulkin demokradiyya. Ko a Tunis ne, ko a Libya ne, ko a ina ne, ko duk ƙoƙarin wai za a kawo mulkin demokradiyya shine kawai. To kaga an bar shari'ar Allah, shi yasa dole a samu ƙasƙanci. Duk lokacin da aka ajiye shari'ar Allah aka ce ba za a yi aiki da ita ba, to za a ƙasƙanta. Duk lokacin da aka koma kuma aka riƙe ta, za a samu ɗaukaka. Shine Allah maɗaukakin sarki ya ce wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilu salihati wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa amilu salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qabli ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا بس شركه ده الله duk lokacin da suka rike wannan za su samu daukaka. Kaga zamanin Abubakar, tun daga zamanin manzala sallallahu alaihi wasallam bayan ya koma ga Allah, Abubakar ya zama khalifa ko? Ai addinin musulunci cikin daukaka yake, har Abubakar radiyallahu anhu yayi shekara 2 ya kare, Umar ya hau yayi shekara 12 a cikin ɗaukaka ake, Umar yayi shekara 10, Uthman yayi shekara 12, duk addinin musulunci a cikin ɗaukaka. Haka nan Ali radiyallahu anhu ya zo yayi shekarunsa ko cikon shekara 3 zuwa 4, har lokacin da addinin musulunci kuma ya zo ya fara sauka, a lokacin da mulki ya fara shigowa, lokacin da wasu abubuwa suka fara shigowa. Saboda haka in musulmi suna son ɗaukaka, su koma ga hanyar Allah, wannan shine kadai abin da zai ɗaukaka su. Duk lokacin da suka koma wata hanya ba ta Allah ba, to sai sun ƙasƙanta. Haka duk inda za ka ga musulmi sun ƙasƙanta, sun bar hanyar Allah. in dai za su yi riko da hanyar Allah to sai sun samu daukaka da ba sa tsammani irinta komi rashin yawan su kuwa komi raunin su kuwa in dai suka yi riko da tafarkin Allah sai sun samu daukaka annabi Ibrahim shi kadai ne fa ya samu daukaka a cikin dubban kafirai shi kadai ne ya yi imani daga shi sai matarsa sai annabi Lut su kadai ne mu'minai amma kuma ya daukaka akan su ya samu nasara akan su wannan alƙawari ne na Allah saboda me saboda yayi riko da Allah kuma yayi hakuri da haka ko me ake gaya ma a ce ba za ka samu kaza ba ka dau hakuri a halin da ka samu kanka shi yayi hakuri ka mai da al'amari zuwa ga Allah zai zo ya wuce kamar yanda banu Isra'ila suka manta akwai wani abu Fir'aun da ya azabtar da su a banu Isra'ila ba su taɓa tsammanin za su yi wani abu mulki ba ko saboda an ɗauke su makaskanta ana kaskantar da su ana wulakantar da su to sai gashi Allah ya ba su mulki to matsalar ba wai mulkin bane Allah ya ba mulki mutum ya iya sanin me darajar wannan mulkin wani zaka ganshi haka shuru baya komai kasa ma da kire ke taka to ka ba shi mulki ka gani ko a lokacin da za a ɗauko shi a motoci ana keta talaka ana bankaɗe motocinsa ana wucewa to lokacin sai a fara sa mishi wata izza sai dinga jin kamar shi yana sama da kowa ko dafa ba kowa bane ba rigar shi duk ta yage ya zama sai dai ɗan dinga bin wasu abokanan shi da suke wasu ma'aikatu yana ɗan nema a buɗe mishi wata kwangila da ya samu sai ga ya fara take mutane wannan matsalar mulki kenan ga wanda Allah maɗaukakin sarki bai taimake shi a cikin mulki ba akwai wanda Allah yake taimakonsa a mulki su ne wanda Allah zai sa musu mashawarta na ƙwarai wanda za su ga sun yi ba daidai ba su ji hankalinsu za su ga sun bar abin alkhairi su tunatar da su za su ga za su yi ɓarna su hana su to irin waɗannan mashawartan su suka yi ƙaranci a yanzu yawanci mashawarta masu ingiza shugabanni ne masu kare manufofinsu ne daga yana ta abin nan yana kare manufarsa to Allah maɗaukakin sarki ya ce lokacin da suka yi haƙuri sai Allah ya sanya su shugabanni wa kanu bi ayatina yuqinun kaga sufofinsu kenan a lokacin sun kasance masu yaƙini ne masu tabbaci ne da ayoyinmu masu gaskata su ba sa kokwanto a ciki Allah ya ce inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati bima kanu fihi yakhtalifun abinda suka kasance suna sabani a kansa wato Allah maɗaukakin sarki shine zai yi hukunci akan su ma'ana tsakanin waɗanda suka yi imani da wanda suka ƙaryata ne na daga abin da suka ƙudirce da ayyukan da suke aikatawa sai Allah maɗaukakin sarki yake jan hankali cewa awalam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim min al-quruni yamshuna fi masakinihim shin ba a bayyana musu ba a shiryar da su bane su waɗannan waɗanda suke masu ƙaryata manzanni abinda Allah maɗaukakin sarki ya aikata na halakar da zamanin nuka da suka shuɗe a bayansu wanda sun kasance suna mulki a doron ƙasa ba su san da wannan ba ne inna fi dhalika la ayatin ai wannan aya ce ta Allah yau duk ƙarfin mulkin mutum duk iyawan mulkin shi in dai a irin tsari ne da suke faɗa na demokradiyya shekara takwas mulkin ya ƙare in kana cire shekara takwas mulkin ya tafi wani ne zai zo wani ma baya kaiwa shekara takwas ba yanzu da yawa wasu sai a sa musu hudu so hudu ba to Allah ya sa a gama hudu ai ita wannan duka a hannun Allah yake ba ko a gama hudun lafiya kafin a ce waccan hudun ta gaba ko me aka yi a cikin hudun farko me za a yi a hudun gaba waye sani sai Allah da haka sa wannan hudu da hudun duk da yake fata ce amma kada a dinga gini a kanta cewa sai ta yi sai abin da Allah yi ko za a sa mishi hudu so hudu kila a mishi kabbara hudu ko an sa mishi su hudu so hudu kila kabbara hudu za a yi hudu da kuma kabbara guda hudu a shi kenan ya tafi in fa mumini ne ma in ba mumini ba ne ba kabbarorin ma haka zai tafi na sallallahu alaihi afiya saboda haka ya kamata wannan ya dinga zama darar ma'ana dan mutum ya hau mulki kai ya ɗauka cewa ba wani mai mulki fi shi an gane ko kar ya ɗauka kuma cewa shi kadai ne mai komai wannan mulki na Allah ne lillahi mulku samawati wal ard
Allah shike da mulkin sammai da kasai duka. Dan haka mulki duka na Allah ne. Mutane ba su da komai sai Allah. Dan haka Allah madaukakin sarki yace afala yasma'una, yanzu ba sa sauraron abin da ake gaya musu ne. Ba sa sauraron abin da ake tunatar da su ne. Shi yasa lallai in mai mulki yana neman kanshi da lafiya, dole ya koma ya dinga wato kusantar masana Allah. Domin su ne kadai za su gaya mishi gaskiya, in ya samu masu faɗan gaskiya. Su ne kadai za su gaya mishi abin da zai gyara masa mulkinsa. To amma masu mulki sun ne santa da irin wannan karantarwa ne, da yawa daga cikinsu. Bal ma ana cewa ai mulkin ƙasar mulki ne na wato mai zaman kansa, mulki ne na mulki ba ruwan shi da addini. Da haka secular government ne, wannan ya ke kira secularism, ba ruwan mulki da addini. Da haka duk abin da ya shafi addini ma ba ya cikin lissafi. To dole a dinga barna kuwa, dole barna ta dinga shigowa. Indai aka ce za a raba rayuwar mutane da addini, to dole barna ta shigo. Ba abin da zai shigo in ba barna ba. Shi fa addini wani remedy ne, wani abu ne wanda yake control din mutane da zukatansu. Cututtukan da kaje asibiti ba za ka samu maganin su ba, a cikin addini ne kadai za ka samu maganin. Ko yanzu ha'inci, za a ce shugaba mai ha'inci a kai shi wajen likita, ko zai ba shi shawarwari, ko ya mishi wata allura, ko ya ba shi wasu kwayayyaki. Wajen wa za ka yi shi? Za ka yi shi wajen masana wanda suke sanin ciwon zuciya, su nuna masa, su karanta masa ayoyi, su karye zuciyarsa, shi zuciyarsa karye, ya ji shi ba kowa ba ne, wannan sai gyara masa. To an ce ba ruwan masu mulki da waɗannan. To ka gaya min yanda randa za su gyaru. Ce ba ruwan mulki da addini, wannan ba gaskiya ba ne. Ai da mulki da addini haka suke tafiya. Inda a ce ba ruwan mulki da addini, da Annabi Suleiman bai zama annabin Allah ba, sarki ne kuma annabi ne na Allah. Ko haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da bai zama shugaba ba, shugaba ne kuma annabi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne shugaban ƙasa, ko ba shi ba ne? A to an ce ba ruwan mulki da addini ne, shi ne shugaban ƙasa. Duk wani abu da ya taso a hannun shi ake zuwa, shi yake alƙalanci, shi ne limami, shi ne jagoran yaƙi, shi ne mai gudanar da komai, shi ne uba ga talakawa, shi ne mai kulawa da duk abin da ya shafi tattalin arziki, shi ne mai rabawa ya ba wannan ya ce wancan, kuma sannan shi ne mai yin jagorancin addini. To an ce ba ruwan mulki da addini, ko wannan ba gaskiya ba ne? Mulki yana tafiya ne tare da addini. Yasa Imamu Ash-Shafi'i rahimahullah yake cewa la siyasata illa ma wafaqa ash-shar'a, la siyasata illa ma wafaqa ash-shar'a. Ji Imamu Shafi yace ba wata siyasa ta gaske sai abin da ya daidai da addini. Duk wata siyasa da za a yi da ta ci karo da addini ba sunanta siyasa. Akwai siyasa a addini, yasa za a ce ma akwai as-siyasatu ash-shar'iyya, ko kaman littafin Ibn Taymiyyah rahimahullah, sunan taken littafin kenan, as-siyasatu ash-shar'iyya fi islahi ra'i wa ra'iyya. Ka duba taken littafin, siyasa ta shari'a cikin gyaran shugaba da waɗanda ake shugabancinsu, sunan littafin kenan. Haka siyasa tana nan a cikin addini. Haka duk wanda ya zo ya ce zai raba siyasa da addini, wannan jahili ne, bai san me ake nufi ba. Amma ita siyasar dole ya zama tana tafiya akan karantarwa ta shari'a, to sai ta zama siyasa ta shar'iyya, sai zama siyasa ta Allah ta addini. Amma ba siyasar da za a ce ba ruwansu da addini ba. In ana wajen kamfen ba magana za a yi sallah, in ana zaman majalisa ba magana lokacin sallah ya yi, in ana zaman majalisa ba magana musulmi ya tashi ya bude da addu'a, in yayi zai a fara masa ihu, wannan ba wajen addini aka zo ba. To ta yaya za a samu jagoranci na kwarai? Haka dole sai an koma an yi bibiya, sai an gyara wannan abu. Yawancin ƙasashe da za ka ga sun samu aminci a cikin shugabancinsu da adalci, sai ka samu sun rabu malamai. In gane ko? Ba wai kamar yadda wasu ke faɗa ba, wai malamai su shiga siyasa, ba yadda za a yi ma malamai su shiga siyasa irin wannan ƙazamar siyasa, ba yadda za a yi su shiga. Ko domin asalinta ba a yi gininta a kan Allah ba, asalinta ba a kan haka aka gina ta ba, ko an gina ta ne a kan wasu manufofi na makin karo da shari'ar Allah. Shi yasa ba irin siyasar da za a ce malamai su shige ta ba ne. Dawo zai ce to ai malamai ku kuka zauna gefe kuka bar yan siyasa suna yin abin, kai ba malami zai je tsaya yana kangan da karuwai da mutanen banza kan hanya, ko kuma duk abin da ya zama ba daidai bane zai abin gaskiya zai tankwashe shi ya nuna ba gaskiya zai aiki akai. Saboda haka wannan dole mutane su yi tunanin irin wannan abubuwa din. Sai Allah ya ce awalam yaro, yanzu ba sa gani, anna nasuqul ma'a ila al-ardil juruzi fanukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun. Ba su ga cewa mu muke kado ruwa ba zuwa kan ƙasa sannan ya shiga cikin wato asalin jadawali cikin lambuna, sannan Allah madaukakin sarki ya fitar da tsirrai da wannan ruwan wanda dabbobi da su kansu za su ci wannan abin. Wannan misali ne Allah yake bayarwa, ma'ana Allah madaukakin sarki shi yake bada mulki ga wanda yake so, wanda ake ganin ba komai ba haka Allah zai tsirar da shi kamar yadda yake tsirar da shuka ya zama komai, wanda ake ganin ba zai zama wani abu ba. Shi yasa mun sha bayyanawa cewa da yawa wasu za su fito su yi wani furuci na ganganci da kuskure, sai mutum ya ce ai su suke bada mulki ga su wani, ai su suke faɗa a yi, su suke hanawa, kuma ƙarya ne, Allah ne mai yi mai hanawa. Sai kaga Allah ya jarabe su ɗin ya hana su, kuma ya faru sau da yawa, ba ɗaya ba, ba biyu ba, kuma har yanzu wasu ba su gane ba. Don haka Allah ke bada mulki, kamar yadda Allah yake raba ruwa a cikin ƙasa, haka Allah yake raba mulki. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. الله ne mai bada mulki ga wanda yake so, haka ba wai mutane bane masu bada mulki, ana ubangida a mulki amma ba shi yayi zai baka mulki ba. Sai ga mutun da shi da ubangidan nasa duk su rasa mulki, saboda me? Saboda Allah ne mai bayarwa. Sai ga ga ubangidan nasa yana nan amma bai samu ba, kuma ba a yi da mai ubangidan nasa, saboda me? Saboda Allah bai bashi ba. Sai kaga wanda bai san kowa ba, bai san komai ba, Allah madaukakin sarki sai ya bashi, kuma bai da wani ubangida, bai da kowa sai Allah, wanda ko yake da Allah ai shi yake da kowa. To Allah madaukakin sarki ya ce yanzu su ba sa ganin haka ne, to wannan ana jan hankali ne, ko da ana ba mu labarin da Banu Isra'ila ne, to amma ana ja mana hankali ne, kuma kamar yadda ya faɗa wannan misali ne Allah ya bayar, wanda wasu malamai sun bayyana wannan misalin cewa abin nufi da al'ardu al-jurus ita ce Masar, an gane ko? Amma ba ita kadai ake nufi ba, kowace ƙasa ake nufi, an gane ko? Duk da yake ko da ita aka ambata wannan misali ne, amma ya kunshi kowace irin ƙasa. To Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa wa yaquluna mata hadhal wa'du in kuntum sadiqin, za su dinga cewa wai wannan alƙawarin da ake musu na cewa za a tashe su bayan tashin alkiyama yaushe zai zo hadal fatu, ko kuma su Banu Isra'ila idan suka ɗebe ƙauna suke ce ma annabi Musa kana ta cewa Allah zai taimake mu, yaushe taimakon nan zai zo ne, in dai da gaske kuke yi. Su kuma kafiran na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna cewa kana cewa za ka ci nasara a kanmu, yaushe ne za ka ci nasara a kanmu, in dai da gaske ne. Kul ka gaya musu cewa yawmal fati, ranar da nasarar nan za ta zo, ran da Allah zai ɗaukaka wato kalmarsa, la yanfa'ul ladina kafaru imanuhum, imanin kafirai ba zai amfane su a ranar ba, wala hum yunzaruna, kuma ba za a jinkirtar da su ba a ce an ɗaga musu ƙafa an ba su wani lokaci. A ranar yakin Badar akwai abin da ya amfane su ne? Ba abin da ya amfane su. Haka nan ranar da za su sadu da Allah ranar tashin alkiyama imaninsu ba zai amfane su ba. Allah ya ce falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'u ba'sana sunnatullahi allati qad khalat fi ibadi. Haka nan Allah madaukakin sarki yake cewa yauma ya'ti la yanfa'u nafsun imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira. Haka akwai ranar da imani bai amfani, shine lokacin da Allah madaukakin sarki ya riga ya kai makura da bayinsa, lokacin da aka rufe kofar tuba, to ranar imani bai amfani. Ko kuma ranar da mutum ya kai gargara yana ganin gashi ga mutuwa, ya ce zai yi imani, wannan ba zai amfane sa ba.
ko Allah madaukakin sai ya ce walai take taubatu lil ladina ya'maluna sayyiati hatta idha adara ahaduhum al maut qala inni tubtu al ana wa lil ladina yamutuna wa hum kuffar wanda zai ga mutuwa kili da kili ya ce yanzu ya tuba wannan Allah ba zai karbi tubar sa ba shi yasa Allah bai karbi tubar Fir'auna ba da haka wanda zai kai irin wannan Allah bai karban tuban sa sai Allah ya ce fa'alib anhum wannan sura ce da ta sauka a Makka Makka ba jihadi ba fada ba ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya rama duk abin da aka maza ba Allah ya ce dauke kanka daga gare su rabu da su ma'ana ka sa musu ido wannan a Makka kenan kafin jihadi yazo da jihadi yazo ba magana a sa musu ido ya fi imani ko kuma a yake su amma a Makka Allah ya ta hakurtar da shi ce fa'alib anhum dauke kanka ka rabu da su duk abin da za su aikata maka ka kyale su Allah ya isan maka Allah yana da lokaci da ya diban musu wantabi kuma ka jira ka gani innahum muntaziruna su ma suna nan suna jira dan haka Allah madaukakin sarki shine zai yi hukunci wato a tsakaninku lalle wannan sura sura ce mai girma sura ce da ta kunshi darussa masu yawan gaske wanda kaɗan daga cikinsu su ne abubuwan da muka ambata da fata abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure kuma Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wannan sura kuma ta gaba da za mu shiga ita ce suratul ahzab malamai masu magana akan abin da ya shafi dangantaka tsakanin surori ba ana magana akan nasara bane to wannan sura da za ta zo ɗaya daga cikin misali ne na nasarori da Allah ya ba bayansa tunda a ƙarshen sura na an yi maganar nasara ko to surar da za ta biyo bayanta suratul ahzab gazwatul ahzab lokacin da kafiran Makka suka je suka yi runduna suka haɗo har da bayi har da wasu ƙabilu daban har da Yahudawan Madina aka yi gungu akan za a zo a dakile musulunci Allah ya ki kuma alƙawari ne na Allah wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad-din kulli to wannan lalle akwai kissa ne girma a cikin wannan sura ne girma suratul ahzab surar da zamu shige ta insha Allah Allah madaukakin sarki ya datar da mu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya albarkace mu a cikin lokacinmu da rayuwarmu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki wannan zama da muke rubuta mana ladarsa muna roƙon Allah maɗaukakin sarki dukkanin buƙatunmu na alkhairi a cikin waɗannan kwanaki na wannan wata mai alfarma muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya biya mana damuwoyinmu Allah maɗaukakin sarki ya yaye mana cututtuka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya share mana su ya warkar da masu cututtuka yan kasuwarmu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sanya albarka a kasuwancinsu matafiyanmu Allah ya tsare hanyoyinsu ma'aikatanmu Allah maɗaukakin sarki ya musu jagoranci ɗalibai muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya musu basira Allah maɗaukakin sarki ya sanya musu albarka shi abin da suke nema muna roƙon Allah maɗaukakin sarki marasa lafiyarmu ya ba su lafiya kuma Allah ya kare mu da lafiya albarka da take cikin wannan wata muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya lullube mu da ita yantawa da Allah yake a wannan wata muna roƙon kar wannan wata ya fita face Allah ya sanya mu cikin waɗanda ake yanta su cikin waɗanda ake musu gafara ake musu rahama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki dukkanin ibadu da muke a cikin wannan wata Allah ya ba mu ladan su Allah maɗaukakin sarki kuma ya karfafe mu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki wannan ƙasa tamu ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya da aminci a cikinta shugabanninmu na addini da kuma al'amura na rayuwa muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya musu jagoranci Allah maɗaukakin sarki ya daura su akan abin da yake daidai ne duk abin da yake barna ne da bata ne muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya nesantar da su Allah maɗaukakin sarki ya sanya su su zamanto masu amfani ga al'umma da kuma addini
ina roƙon Allah madaukakin sarki ya musu jagoranci Allah ya raba su da mashawarta na banza Allah ya azurta su da mashawarta na kwarai ina roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya nas'alullahi azza wa jalla bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yaj'ala jam'ana hadha jam'an marhuman wa an yaj'ala tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma اللهم أصلح عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم من أرادنا وأراد الإسلام أو المسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصرهم على أعدائك أعداء الدين يا رب العالمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.